بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيحك أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركم رساكي سادوة أولا ديرانا حتى نربا شهدو قوتن جماد الأولى شكرا تردو بدا جمدر بين دبقوي وندي دي دبير قوتن نبن بدو بلا شند دير ميلادية أولا زمانا ودمك سنياما سونا لتشا دا مكاي ما تتاشي دا قاعدة في التأدب مع الجناب المحمدي ووجب التفريق بين السب الصريح والسب الكنائي وقاعدة في حقيقة سوء الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم واندا لتشا شي هوسا دا مكاي ما تتاشي دا قاعدة أكل لدبي أجانب مائك صلى الله عليه وسلم تعالى دا واجب تشم bambance zagi karara da zagi na sayi da kaida ta tantance menene mu na ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da zamu yi shi izina daga dambarwar a qadiya ta mallal triumph a Kano a biyo bayan abinda ya gudana ya fada a wa'azukan sa yasa kuma wasu suka kai shi kara ake ta tattaunawa ake son a kokarin nuna cewa wato a wato yama mu yama yi magana na batanci yayi magana ta batanci a cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine zamanmu na uku insha Allah ta'ala mun yi zaman daya mun yi zaman biyu wannan shine zaman na uku insha Allah ta'ala a wannan zaman namu insha Allah abinda zamu tattauna shine قاعدة في التفريق بين ما هو قدح في حقه صلى الله عليه وسلم وما ليس بقدح ولا سوء أدب بل من تنوع العبارات ومراعاة للظروف والأحوال وانا قاعدة نينا بمبتشي واتو منيني كوشي منيني مونة لدي بأحكم مزال الله صلى الله عليه وسلم بيبا كوشي باكوما وما لا إشراش مونة لدي بيبا وتكيني دما saloli na ibarori da yare da yanayin harshe kare harshe na mutane la'akari da yanayi da kuma hali da kowa ya tsinci kansa a ciki a ƴan uwa musulmi duka kamar da aka sani sun yi ijma'i baki ɗayan su malaman wannan al'umma daga magarin wannan al'umma akan wajabcin ai ladabi a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a magance a aikace a kuma mu'amalance sun kuma yi ijma'i malamai duka da ma al'umma baki daya abu ne na ijma'i akan cewa duk wani wanda yake suka al'amarin sa yake zungurin sa yake zungurin mutuncin sa to hakika wannan mutumi ne wanda yake ba mutumin kirki ba kuma malamai duka sun yi ijma'i akan wajabcin duk wanda ya saki harshen sa saki mummuna yayi maganganu mummuna maganganu wanda ya taba shakhsiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zagi karara ko kuma da zagi na saye da aka bincike kuma aka tabbatar cewa wannan lalle bincike ya mun tabbas wannan zagin ne to malamai wannan mahallu ijma' ne a wajensu akan wajabcin wato a dauki haƙƙi na musulunci akan wanda ya shiga cikin mutuncin ma'aiki ya zage shi aiki da wato shi kan koyi da shi kansa wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya sunnanta mana nan yin izini da kashe wasu daga cikin bata gari mutanen banza da suka saki baki akan shi sallallahu alaihi wasallama ta yanda manzon Allah ya umarni a kashe wato irin su Ka'ab ibn al-Ashraf da ire-iren su wanda suka yi wasu munanan maganganu akan shi sallallahu alaihi wasallama akan addinin sa wanda wannan munanan maganganu ba kawai kokarin kishiyantan addinin sa ne ba galibi duk kafiri ai duk wani kishin addinin sa a'a saboda tabawa suka yi shi mutunci wanda kuma a dukkan dokokin duniya akwai wato boundaries da ake sawa akan abin da ake kira freedom of expression, koda a arna yanzu da suke playing double standard, to amma yanzu da haka kuma akwai abin da suke kira injury statement, kuma abin da ba yanci bane mutum ya faɗa, musamman idan yayi ya tsallake wato abin da yake ba haƙƙinsa ba. To mu a cikin musulunci muna da abin da yake no go areas ne, matsala yana daga ciki wanda in aka taɓa su to kai tsaye, ma wani alƙawari ne to za a warware shi. Yana daga cikin mafi kyawun littafi da aka rubuta akan magana akan hukuncin wanda ya zaki manzon Allah da hukuncin hakkin manzon baki dai ma ka cokan, littafi na Ash-Shifa fi at-Ta'rif li Huquqil Mustafa, wanda aka fi sani da Ash-Shifa a wannan kasa ta mu albarka Al-Qadi Iyad, da kuma wannan bakan dawar littafin wanda ambatansa ya kara da ko'ina, wanda kuma a duniyar musulunci zai yi wahala ka sami kwatankwacinsa ma balle wanda ya fi shi hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne wannan littafi na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah As-Salim al-Maslul ala Shatim al-Rasul. Wa'annan littafai guda biyu ko su sun ishi ga wanda yake son ya insafi ya fahimci inda aka dosa da kuma hakki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma mai zaki zai fahimta kuma kan kowa da littafai za a fahimta insha Allah. Amma mu a nan makasudi na da yasa gami wa za mu dan wannan mun kakkawo ba wai dan mu shimfiɗa maganganu akan me zaki me menene wato hakokin sabaki ne ba, wannan wani yana bukatar abin da yake bukatar zama na musamman, kuma ɗan uwa da ɗalibai na san za su je su duba, kuma dama an riga an samu dubawa. Amma ni abin nan abin da ya dame ni shine wato ambaci fuskokin bambanci tsakanin zagi karar da zagi wanda ke na sayi, da kuma menene meye so da adabi sa wato mun kawsa sanar da bine a janibinsu sanar da asirin da babu da ma ba zagi ba ne ba maso da adabi ba ne, sai dai a kira shi da khilaful aula da an yi waninsa da shi ya fi da ma abin da ma ba ma shi ba ma wani khilaful aula, kawai wato wani abubuwa ne da ya yi halatta ana iya wato yalwa ne na harshe, ana iya samun kai yadda ka faɗe shi wani zai iya faɗarsa ta wani ta wata sigar da ba irin sigar kama kai. Da kuma wani abin da zai zama ko khilaful aula ɗin ne, to kuma an samu wasu daga cikin magabata na gari wanda ba a san taman suna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka aka same su da irin wannan abin da ka iya kiran shi khilaful aula, ko ba wai dan su muna dalili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka faɗa wannan kalmomi malamai suka musu gyara, amma kuma ba wanda ya zo ya fesa kuma da cewa su ba san annabi, saboda abin lura shi ne hakikanin wato umum gamamman galibin yanayinsu da halinsu da yadda suke girman manzon Allah, ba wai ɗaya-ɗayan wata magana da za su yi wanda zalla ce da sun taɓa harshe za su ka faɗa ba. Akwai asabu sarih, akwai asabu kina'i. Asabu sarih shi ne zagi wanda yake karara, akwai asabu kina'i shi ne wato zagi wanda yake nasa'i na kinaya wanda aka saka ya sai an yi bincika. Asabu sarih zagi karara shi jinsinsa jinsin saki ne karara, ko izgilanci karara wanda baya bukatar niyya, warginsa gaske ne, gaskensa gaske ne, kamar yadda Allah ta'ala yake ba mu labari akan wanda suka yi izgilanci a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Allah ta'ala yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن كاتم بيسو ذات شيء كما هنا يهيرني منا واساني أما ما منا سمي إذ قلنا شيء ندرس كما على ثلاثة شيء أشياء مسودة ألا ندعى إنسا لما زم ألا قلت إذ قلنا شيء كركوين يما هزري كن كفرت باين إيمانك باين ذات شنكو يدعى إيماني وأن سبو دا غالبي الاستهزاء الصريح izgilanci ne na karara, الذي لا يفتقر إلى نية، بل هزله جد وجده جد ورينسا قسكني قسكنسا كل قسكني. وانا معايا ما كروبا أولياً ما لمي تاسوكني أحكم وانا متمي ديا بني كافر بني منافنشي أزوتي ينسا sai ubangiji ya banka da abin da ke cikin zuciyarsa ta hanyar wato abinda wato ya bayyana na izgilanci karara wanda a wannan izgilanci karara da ya nuna ba zai dauki wani tawili ba shine fadin sa cewa ma ra'ayna mithla qurra'ina haula yarghabuna wala akdabu alsina ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله وأصحابه القراء من ديكي توابا بوغائر وتوالا نمكرا تنام مالمي واندسكي سحبي سنة بيبيا ومنجي سنة ياول لازمتا كويرا القرآن يتوابي غائرنسو با ودنكو قرنس ايكي سكينسو استقا تكينسو باسكو مدى قرياه kasu kuma da ragwan taka a lokacin da aka haɗu da makiya yana nufin manzon Allah da sahabban sa a kanta kun ga wannan yan uwa wanda shi izgilanci da yayi izgilanci ne a karara shakka babu wannan ya fado abin da ke cikin zuciyarsa ne wanda wataƙila da can yayi ya kulle amma ubangiji sai yaki sai da ya banka da abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa Auf ibn Malik lokacin da yaji sai ce kadabta wallahi ƙarya kake walakinnaka munafiq sai dai kai munafiki ne la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi shin Allah bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin nan da nan aya ta sauka wala in sa'alhum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wala billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wannan imam ibn jarir at-tabari ya a cikin tafsirin sa da ibn abi hatim ar-razi a cikin tafsirin sa duka sun fitar ta hanyar Hisham ibn Sa'd daga Zaid ibn Aslam daga Abdullah ibn Umar a ruwato daga wajen sa sannan kuma ana ruwatowa ta hanyar Abu Bashar Abdurrahman Najih ibn Abdurrahman al-Sindi daga Muhammad ibn Ka'b al-Qurabi sannan kuma ana ruwatowa daga Zaid ibn Aslam da maganar sa sannan kuma Abdurrazzaq al-Sunani ya fitar kuma daga Ma'mar da Qatada irin da Amr al-Sadusi a madadin maganar sa sana kayar tafsiri ne da yake ya tabbata ya zo ta hanyoyi da dama sashin su yana karfafa sashi daga sahabi da kuma manyan tabi'ai irin su Muhammad ibn Ka'b al-Qurabi irin su Zaid ibn Aslam irin su Qatada ibn Da'amat al-Sadusi ya yan uwa idan aka lura wannan magana na wannan munafiki ya kunshi zagi da wato izgilanci kara daga ciki akwai wato kokarin nuna cewa wato kokarin wato zungurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wato zari da wato kamar mazalar shi sahabban sa su wasu mutane ne da babu abin da ya dame su sai dai su ci su sha kuma yanda ya siffanta su da ci da shan tafsiga ce ta zargi da babu yanda za a yi mai irin wannan ba za ka zargi shi ba kawai al'aklu wa tamattu bai Allah ta'ala ke cewa zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamu to wanda kudari dai wannan a siga zargi ya zo don haka ya zo ya jingina ba zallace shi sahabban su cewa babu abin da ya dame su sai dai zari da kuma ta wani siga da dole a zargi mai aikata irin wannan zarin na ci da sha irin wannan a to kaga wannan kai tsaye zagi ne sosai wannan a tunda idan mutum ya ce zai ci wannan shi kansa wato zari na wajen cin abinci da kawai mutum ya ci ya sha ya kwanta abinda zai bayi zuwa gare shi shine ya kuma bayi da kasala da kuma kokarin barin wasu wajibi da ke kansa wanda wannan kaga kai tsaye zunguri ne da kuma suka ne a cikin manzo da sallallahu alaihi wasallam suka ne a ita kanta manzancin shi kansa manzancin sa ita kanta risalan ta sa ai suka ne wannan saboda an ce kawai sai dai shi ya kwanta to kaga wani irin aiki wani aiki zai yi wajen kokarin yada wannan da'awa din ai ba zai komi ba sai dai zama neman inuwa ne kawai da mishi da kuma neman kaga wannan suka ne a risalan ita kanta sannan kuma wannan munafiki sai ya jingina mishi ƙarya akdabu alsinan kaga wannan zunguri ne a gaskiyan da awansa yake cewa shi annabi ne tunda ya faɗi cewa bai yi da gaskiyan shi ba kaga wannan zunguri ne a gaskiyan shi sannan kuma ya jingina shi da ragwantaka to kuma dukkan wannan kuma shi wannan munafiki sai ya zo ya yi da awan cewa wai magana da yake yi magana ne na kalamu hazai la kalamu jadid wannan kaga da'awa ce da la tanfa'u hazai da'awa cewa magana ne na wanda yake wasa kai ba magana ne wanda yake da gaske ba wannan irin wannan da'awa ba za ta karbuwa saboda haka wanda izgilanci ne na karara wanda baya bukatar sai an yi ce wai koyar ya ce shi ba wai da gaske yake ba niyya yake ba wannan ba za a ce za a karbi wannan ba wanda aka same shi da irin wannan zagi karara to yana cikin wanda yake da sabta kanshi da musulunci to kaga wannan babu wani tantama kawai za a dauki doka ne akan shi in kuma daga cikin kafirai ne suka faɗi kwatankwacin abin da kafirai Qurayshawa suka faɗa na cewa sha'irun majnun afaka da sauransu to waɗannan mutane in ba wai babu da wannan kauri da macen da su kuma dama wato tushen kafirin su shine kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba su je ba su ba su ji annabcin sa ba suka jingina shi zuwa ga wato kaman kire da ƙarya da yin magana game da lamarin Ubangiji ba tare da gaskiya masa wahayin ba suka kafa hujja da wasu shubuhi daga cikin ma'qulat da banqulat al-muharrafa suka ce ba shi ne annabin ba shi annabin da suke jira wani annabin ne da ba shi wannan annabin na larabawa ba suka wuce gora da iri har suka danganta mishi wasu miyagun maganganu na wato hauka ko kuma na zalunci da ƙarya da wani abu makamancin haka kuma suna nesa da gidajen musulmai to wannan kaga ko shakka babu ya daga cin abin da dama can ya haɗa mu rigima da kafirai tun lokacin manzo Allah suna ce mishi sha'ir su ce mishi majnun sun faɗi abin da dama sun kafirce ne saboda shi shi ne ƙin yadda da annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan in ba zuwa suka yi suka takale mu ba kawai dan mutum muqara'a yake yana kawo hujja muhajjaja da burhani yana son ya ce shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai da gaskiyar annabtakansa ba ya kareta abin da ya zo da shi ne annabta ba tare da wani wulataɓa na wulaƙanci ba to kaga wannan ba mu ba za mu damu da shi ba dan yana cewa ya zo yana hujja yana cewa shi musulmi bai yarda da musulunci ba yana rubuce-rubuce da sauransu wannan ba za mu ce saboda za mu yaƙe shi ba ko kuma saboda bai zama musulmi ba saboda amma daga cikin dalilan kafirci za a kuka kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa za ka gani bai yaƙi kowa daga cikin Qurayshawa ko Yahudawa ba wanda ba su yarda da annabtakansa ba bai yi wannan aikin ba duk da kuma aikin da suke yi kare ta shi suke yi kuma musamman ina magana da wanda babu da alƙawari da su ne ba wai waje gidanmu suka zo ba ko suka takale mu a can isu ne suke tsiyatakun su suke kare ta shi suke rubuce-rubuce suna ganin kan ruwa ya zo gidansu ya ci su suke kawo shubuhin da ko da koyarwar musulunci ya zo koyarwar musulunci ta zo gidansu za su iya tunkuɗewa ko su kange mutanensu daga shiga cikin musulunci din saboda dalilin dalilai na duniya to wannan kaga mu ba waɗannan za mu ci gaba da muqara'a su ne da hujja da hujja za mu ci gaba da kawo da yin usulubi ne na Qur'ani mu ce su kawo a tara mu wani kawo na da sauransu da sauransu su kawo shubha mu yan mu ce wasu shubha idan kuna da alƙawari da mutum da su kafiran shi wani ya zo ya yi wani magana wanda lazumar maganan nan ko kuma maganan nan ma kai tsaye yana kaman karyatar shi wa aiki ne sallallahu alaihi wasallam to idan yana kafa hujja da ladabi ba ta da ya shiga cikin mutuncinsa ba kuma ba ya zo ne yana bayyana ba yana bayyana wato wannan manganu na banza a cikin gidajen musulmai ba kuma maganar sa bai kunshi wani abu na zagi na rashin mutunci ba zagi a bayyane wanda yake kai na fada za a gane munin zagin kamar da mamali yake cewa ash-shatm al-bayyin yu'raf to wannan shine shi wannan mutum a nesa ne kawai yake fada cewa shi bai yadda ba ce shi annabtan nasa abin da bai yadda annabtan ba saboda kaza saboda shi ba kaza saboda shi ba kaza yake cewa shi baya ganin manzon annabi musulunci gaskiya yake yi bai mana taba wannan shi mutunci irin wannan ba ko da muna da alƙawari da shi to wannan dama yana daga cikin kuma dama abin da ɗaya daga cikin sababi min asbabi kufri ai to wannan ba za mu damu da shi mu shagalta da shi ba saboda wannan yana daga cikin jinsin abin da wanzar da ya rayu a Madina da ire-irensu suna faɗa wasu maganganu a haƙƙinsa wanda yake akwai rashin kyautawa ƙoƙarin ƙareta shi ne suke yi da sauransu haka kuma ya dinga fama da Qurayshawa kuma da jamahir na Qurayshawa babu gama zala kuma ya ji ya ce a kawo su a kashe su duka ba to wannan koda muna da alƙawari kuma muna da alƙawari da su don ba kun ba gida ba gidan musulmai suke ba a can wajen su suke yi academically ne suka yi wani rubuce-rubucen su suna kokarin nuna cewa su musulunci bai kai musu addinin da za a tsaya a saurare shi ba wata kila ma su zunguri annabi musulunci ko sahabban sa wannan ba ma cewa tunda sun zo da hujja ne da hujja mu ne masu hujja dan ma ba wanda zai iya karawa da mu a hujja shubhan da suka kawo mu sai mu cire wannan shubha ba za mu ce za mu dauri mataki ko mu ce wannan za mu musu hukunci da zagin ma'aiki ba amma idan misali sun alƙawarin da muke da su sun warware alƙawarin ne suka surfafi mutuncin manzon Allah da wani zagi karar da ake gane munin zagin nan ta wannan lalle alƙawari zai warware amma alƙawarin ke da shi kuma a wajen galibin malamai wanda irin wannan zagi na rashin mutunci to alƙawari ya walwale kuma za a cafo shi a daki dokar musulunci a kansa misali ka duba ku ga rashin mutuncin da ita wancan Debora ta je a garin musulmai sai ta shirinta zagin ma'aiki sannan kuma banda magana a garin musulmai ta kuma je zagi da ta mishi zagi ne wato ash-shatm as-sarih yu'raf ash-shatm al-qabih as-sarih yu'raf zagi ne wanda yake a karara wanda duk wanda ya ji hankalinsa zai tashi kaga irin wannan ko shakka babu alƙawari ya riga ya warware amma wanda ce ma alƙawari da su Allah ta'ala yana cewa fa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immatul kufri innahum la aymana lakum la'allahum yantahun yace in suka warware alƙawarinsu bayan alƙawarin da suka yi kulla muku suka zunguri addininku suka soki addininku to ku je ku yayyake su wannan shakka babu idan muna da ƙarfi muna da daula za mu yi haka nan kuma malamai ma suna da maganganu akan cewa irin wannan mutumi da ya taɓa wannan rashin mutunci ko da kafiri ne ana iya tunkuɗe mishi wannan hukuncin wannan kisan da tuba da musulunci in ya zo daga baya sai ya musulunta wannan magana ce guda biyu mashahure a wajen malamai Malik da wani Malik idan Kasimu yana ruwaitowa daga Malik ɗaya daga cikin ruwayoyin da ake ruwaitowa yana cewa in shatama an-nasrani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shatman yu'raf annan ya kamata a kula kulawa Malik ce shatman yu'raf idan wani ba da sahadi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin da zagi ne karar da ana ji za a san wannan cewa zagi ne wannan fa innahu yuqtal za a kashe shi illa an yi sunnah sai ya musulunta sai in ya musulunta to yana da kyau a fahimci irin zagin da ake maganan za a dauki doka akan sa ko da ba kafiri ne akwai banbanci tsakanin akan wanda wani abu ne wanda yake zagin ne dai dole yake lazuntawa amma kuma yayi shi ne da usubi na ilimi ko yana nesa da mu ba cikin gige garin mu yana shirin da wannan tsiye tashi ba akan ya shigo cikin mu ko kuma a'a kawai ya kafa daba ne a inda yake ma amma yana zuwa yana zungurin manzo Allah da wani kide da kuma kokarin sukan shakhsiyarsa kai tsaye wannan ka ta sa abin ci akwai bambanci Imam Malik da shi da wani sa da sauran malamai suna da maganganu guda biyu akan cewa koda ba mutum kafiri ne yazo yayi wani zagi-zagi na karara wato in ya musulunta wani musulunci ya tunkuɗe mushi wannan kisan ko bai tunkuɗe mushi ba magana ce guda biyu nan kasumu a maganganun da Malik yayi guda biyu yake mata fassara yake cewa to kamar magana Malik yana cewa illa an yuslim ay in aslama fa'ian wato sai dai idan ya musulunta shi azabinsa ba wai saboda tsoron cewa kar a kashe saboda ya zagi ba a'a dama kawai ya ji kawai ya gamsu ne to wannan yake cewa ta kila wannan shi abin shi Imam Malik yake magana tafasil a wannan zai yi tsawo abu ne wanda yake malamai sun tattauna amma ka ja kalubar ta kai irin su Sheikh Zami Taimiya da sauransu za a ga bayanai da suka yi akan wannan hukunce-hukunce da kuma tafasil da kuma qara'in da ake dubawa da sauransu kafiri wanda yake ba mu da alƙawari da shi ya zo ya kafa daba na cin mutuncin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babu abin da yake jin daɗi sai dai ya riƙa masa taharusi yana masa kire yana masa ƙarya yana zungurin shi da miyagun maganganun da an san ƙarya ne yana faɗa watakila ma a waƙoƙinsa da dandalinsa da yake zama kamar yadda irin su Ka'ab ibn Ashraf suka riƙa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gamshi ja'i da zambo da nau'uka na ƙarerai da kire da sauransu to wannan ko a garinsu sai yake yi a daula ta musulunci su ma za su yi wato za su kafa za su jira shi a madakata in aka same shi dai za a kashe shi irin wannan mutumin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi uzini a kashe Ka'ab ibn Ashraf ya kasance mutum ne wanda yake da inda yake kafa daba babu abin da yake sai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masa ƙarya da azafi ya zama da wannan ya zama shine abin da yake ci da sha a kansa manzo Allah kamar yadda yake cin al-sahih hadithun Amr ibn Dinar daga Jabir dan Abdullah manzo Allah yake cewa man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu aza Allah wa rasuluhu amma kaga tare da haka manzo Allah bai izini da Ibn Sayyad lokacin da ya da'awa annabta a Madina cewa a kashe shi ba saboda shi kokarin kishinta da awon manzo Allah yake son yayi ba tare da ya sarfafi haƙiƙanin shakhsiyyar manzo Allah ba shi kan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma saboda shi kuma yaro ne ma bai ma kai bai balaga ba saboda haka ya kamata a bambance tsakanin wanda ya kaita manzo Allah ba tare da ya yi kokarin taba wannan shin mutunci ba ya yi kokarin shiga cikin zatinsa kankin kansa da taba da zagi mana ba bayani saboda ya sauke shi a idan mutane ya shiga cikin mutuncinsa da mutuntakansa duk ya bai lalata da wanda shi kawai ya tunkari da awansa ne sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin kawo shi hohi ya tunkuɗe da awan tasa wannan bayi da ba za ka ce za ka mashi hukunci na wanda ya zagi masa Allah ba amma shi wancan wanda ya shi ake sake nan ya je tunkari mai sallallahu alaihi wasallam yana zaginsa yana ya kafa daba yana yi masa kiri yana masa kazafi wannan shi ake magana cewa irin su Ka'ab ibn Ashraf na abisu da inda suke a jira su a madakata kama sa dauki dokar musulunci a kansa wannan kuma yana daga cikin fa'ida na wato bibiyan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ce sosai da ake sa manta wani lokaci ana samun ta ne kawai a sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce take taimakawa wato mutum ya fahimci ya zai dabbaka abubuwa. Wasira manzon Sallallahu Alaihi Wasallam so da dama takan taimaka ma mutum ya san ya zai ma'abalanci musulmai, ya kuma zai ma'abalanci mukafirai wanda ake alƙawari da su, ya zai ma'abalanci kafirai wanda ake da makwataka da su, ya kuma zai ma'abalanci kafirai wanda ake faɗa da su. Sannan kuma yanayin da manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi izini a ji a ɗauki doka kan irinsu Ka'ab ibn al-Ashraf da ire-irensu, wannan hujja ce ƙwarai da gaske akan wanda ke cewa wannan ƙa'ida da wasu daga cikin malamai suke da akali da ita cewa waqi'atu aini la mafhuma lahu, hujja ce wajen wasu daga cikin malamai da basu yi jarabci da wannan ƙa'idan ba, kamar irin su Ibn Taymiyya da wadansa, wanda wannan kuma shine mazahirin mazhabin Aisha, kamar da za a fahimta abinda ta zo da shi a Ra'atul Kabir da yawa daga cikin magabata. Saboda asali a wannan babu shine ai koyi da manzo Sallallahu Alaihi Wasallam, kasancewan akwai wani kafiri wanda yake koda yana can garin su ne garin kafirci, amma kuma ya kafa daba wanda zai rika taba manzo Allah, tabawa na rashin mutunci, tabawa na wanda yake kokarin shawwa suransa yake yi da shawwa shakhsiyansa, ya bata mutuncinsa da gidansa da martabarsa idan mutane, to wannan ba za a ce za a kyale shi ba in akwai wato daula ta musulunci mai karfi, kamar misali kamar Chadi Ebdo da ire-irensu wanda suke dinga yin zane-zane wa hakim manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam saboda su bata hotonsa, su bata mutuncinsa, saboda kuma su ba mummunai haushi, su kuma ba wato duniyar musulunci haushi. Wannan ba daidai suke da mustashriqun yanci ranar addini ba, wanda su abinda suke yi shine yaɗa shubha da kuma kallara ta addinin musulunci ne, duk da wato sakamakon hanyoyin guda biyu duka ɗaya ne shine kaita manzon Allah da kuma wato wahana addinin musulunci ci gaba da ta'addanci ma addini. To amma kuma su mustashriquna ba yau za ka kira su ne ka shiga kuma su kunci ne wanda zaki manzon Allah ba, saboda su hujjoji suke kawo da shubuhi, saboda haka su za a yi muqara'a hujjarsu ne da hujja da hujja, kuma babu wata hujja a duniya wanda za ta yi karfafa ta rigagari hujjar ma'abuta Qur'ani da sunna na manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamar da Ibn Taymiyya ya wato nuna haka littafinsa bakan da littafinsa Al-Jawabu Sahih Man Badal Din Al-Masih Din Al-Masih. Amma wanda ko yake irin su kamar su Charlie Hebdo haka, wanda su ajin su kenan yin ta'addanci ba lamarin manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, suna kokarin lalata shakhsiyarsa, suna kokarin mashi kage, suna kokarin wato jefa mashi wasu maganganu munana, suna cewa wai duk ɗabi'ansa ne wannan. To wannan la shakka babu makawa cewa ire-iren waɗannan mutane za a kashe su, kuna kuma suna can garuruwansu ne da wurin dukkan malamai, babu Malik, babu Ahmad, babu Shafi, babu Abu Hanifa da wasunsu ma, kawai dai sun yi saɓani ne akan cewa za a karɓi tubansu ko ba za a karɓi tuban irinsu ba, kamar yadda suka yi rarrabu bayani akan ita kanta nau'in tuba. Tuba ce tuban da za a karɓa, tuba ne na wanda yake a karan kansa ne ya ji cewa yanzu ya gamsu da musulunci zai karɓa, ko kuma tuba ne na wanda ya ga za a kashe shi ya ji tsoro sai ya ce ba zai tuba. Suka yi ce akwai wanda suka hana suka ce in tuba in taubatu tsayirin muhtar ne ta za a karɓa, ko kuma taubatu mukarahin ne wanda aka tsoratar to za a karɓa ba. Amma maganin kashe shi to wannan babu wani magana ko tantama akan cewa za a kashe duk wanda yake taɓa manzo Allah, ko da kafiri ne taɓa wannan shi mutunci, saboda mazala shi da kansa shi sanin ta wannan ya yi umarni a je a kashe Ka'ab ibn al-Ashraf, ya kuma yi umarni a je a kashe Uqba ibn Abi Mu'ayyib, bal shi Uqba ibn Abi Mu'ayyib duk da ma wato ya daga cire ba da tun yakin Badar, to amma manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sai bai shi a karfifansa a wajensa ba, saboda adawansa ta wuce kona da iri gami da manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, da kuma yanda yake kirkiro masa kare dai yake masa kire akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yanda ya dauki gamman ya da banna da bata suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a dukkan lungu-lungu da kwararo-kwararo na wanda suke kusa ko nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har hand duk wanda yake da nesa da manzon Allah bai san shi ba to zai tsammani wani mutum ne wanda yake a ba yanda Allah ta'ala ya subbanta mana shi ba wanda yake hanunan wadudan rahiman da sauransu da sauransu sannan kuma shi Uqba ibn Abi Mu'ayth banda irin wannan kide da yake magana ya daga cikin ashqan nas ya daga cikin kafire ya cewa ya kowa da mamatsiyaci ta yanda magana yana sallawa tana yana sallah yana ibada zai iya zuwa zai sa magana wani abu da zai zama cutarwa ga magana Allah ya hana shi wannan ibadar da shi ibadar ta shi saboda ta'addancin da ta'addancin ne mai girma magana yana sujada yana sujada kawai Abu Jahal ya je ya zuga shi wanda shine ash-shaytanul qa'id ya zuga shi cewa wane ne zai je ya buzguna matsala lokacin da yake sallah shikenan shi wannan Ibn Abi Mu'ayth ya je ya samu tumbin raƙumi na ƙazanta sai ya je ya aza akan wato matsala sarsama yana ina sallah kuma da wannan yayi tawaturi daga babu ta ilimi asalin hadisin ma ya ce sahihaini hadisi Abdullahi da Mas'ud har mazalla sai sama ma bai ma iya wato dagowa ba har sai da wato aka je aka kai ma yar sa Fatima tana yarinya da labarin cewa ga abin da ke faruwa da mahaifinta ta zo ta zazzage su ta cire ma mahaifinta wannan abu daga baya mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allahumma alayka bi Abi Jahl bin Hishab وعتبة بن ربيعة وشبيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط نسورنس نسورنس وظل يمس الدعاء سو وانا يا لك تنتا أدن تنسا يا لك تنتا أدن تنسا كما عند يدوء أتي أصحيح حديث عروة بن زبيد عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كتوا لك تنبون أبن دي يغني shine ya taba ganin Uqba ibn Abi Mu'ayth da zawajin manzon Allah yana sallah sai ya sanya kafar ya sanya wato gudansa bayafinsa a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shake shi shaka mai tsanani har sai da Abubakar Siddiq ya zo ya tunkuɗe shi ya cire wa manzon Allah wannan abin da yake mishi ya karanta aya taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waqad ja'akum albayyinatu min rabbikum so makasudi dai zai sa nake kawo wannan maganar kafiri da zai ya zagi manzon Allah ya mishi cutarwa na rashin mutunci to koda yana nesa da musulunci da kuma gidan musulmai inda ya tabawa ne da wanda yake kafircin nasa ya dan rabuwa sauran rabuwar arna ba tabawa ne dabi'a ba tabawa ne dabi'a shine wato karetawa na dabi'a kawai wanda za a zo a kawo shubha yace ai akwai kaza irin wannan shubha wanda za a kawo hujja da hujja shubha da hujja tun wannan ne kaga ba shi da yin ba zalla haka duk ita hakuri da aran lokacin sa amma duk wanda ya taba taba irin na su Uqba bin Abi Mu'ayth taba wannan shin mutunci irin wannan lallai shi wannan adawar sa ai ta zama kari ne akan adawar sauran mutane wanda wannan zai sa ya sa ya dinga ta'addanci ya dinga shiga cikin wurin manzo Allah sai babu gare babu dalili to wannan irin wannan dole ne za a mutaci akan su duk wanda ya zama halin su hali ne irin na Ka'ab ibn al-Ashraf ko ibn Abi Mu'ayth to wannan ba za a yi wani izina da cewa shi ba musulmi ne ba za a kashe shi tun a kowane hali aka same shi to a nan ɗan uwa mu lura a duk wannan abin da muka kawo kun ga wannan shi ake kira asabu sarih zagi karara muzguna manzon Allah karara to kuma bana jin a cikin maganganu na shi Malam Triumph daga cikin wanda suka saba mishi ko daga cikin wanda suke fito na fito da shi kan cewa yayi zagi ko yayi iskilanci ko wani abu a bana jin za su iya fitowa su ce a cikin maganansa akwai wani zagin karara bana jin ina jin duka za su iya faɗa karara cewa in ba suna tsoron Allah da nan ƙarshe za su yadda cewa wannan zagi dai ba zagi ne karara ba don menene ba zagi karara ba shine abin da Malik ya faɗa ya faɗa Imam Malik ana da yake maganar zagi karara sai maganar wato zagi wanda yake yu'raf ba wai zagi da sai an ji an tsaya an yi tunani an sha shayi sai za a gane zagi ne ba Imam Malik yana cewa in shataman nasrani yin nabiyyi sai shataman yu'raf zagi wanda yake karara za a da kaji za ka ji karale zagi ne wannan a maganar shi ba da tayan babu wannan zagi karara in za a yi adalci bai babu wani izgilanci kuma a bayyane wanda hankali zai ce wai zai kai wajen wannan kai tsaye to idan ko bai zama zaki kayara ba to dai sai dai kuma ɗayan biyu sai dai zama ko asabbul kina'i ko kuma suhul adam in dai abin da shi ya zama kayan bai bai zama zagi karara ba to yanzu sai a koma to ya shiga cikin zagi ne na saye ko kuma zagi ne na suhul adabi ko kuma mura ladabi ne kawai yake shi a shi zagi wanda yake na alkina'i na sa'i shi baka zuwa kawai a shari'a musulunci ka zo ka tabbatar da hukuncin cewa ya wane an tabbatar mushi cewa shi za a dauki kilo kan wanda ya zagi mutsa Allah sai bayan an yi bincike an tabbatar da makasudin mai magana an kuma yi la'akari da al-qara'ib al-haliya wa siyaqiha yanayin halin qara'in na maganganun da yayi da kuma siyakin sa wa bil aula kuma usul adab shi wannan ma dole ai a bincike baka cewa mutum ya usul adab sai ka bincika kaga haka shi ma ba a iya yin ta'ziri sai bayan an bincika musamman saboda wani lokaci kamar da aka sani da abin da aka ce saye ne to yana shan bamban daga waje zuwa waje daga yare zuwa yare tamkar at-talaqul kina'i ne saki wanda yake na sayi mutum ya ce alhiqi bi ahliki yake gidanku wannan ba za a iya tabbatar da wato da hukunci suke ba sai bayan an bincika an nemi bayani daga bakin shi wanda ya sakin cewa me yake nufi to kaga in a saki sai an bincika to ai wato girman laifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laifin zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bincika a ce za a bincika a yi tahqiqi a tabbatar saboda yanzu wannan kai tsaye za a kafa ta mutum ne za kuma a kuma kokarin raba shi ma da rayuwarsa ne baki da imanin sa baki da raba shi da iyalansa saboda ka dole sai an bincika za a zuwa kai haka nan mutum ya zo ya ce zai zunkuri zai zagi wani mutum da zagin ma'aiki da irin wani mummunan laifi ba tare da wato an yi bincika ba to mutukar dai a inda muka faɗa ba asabul sarih ba ne wanda yake shatiman ne yu'raf to sai dai asabul kina'i ko shi kuma yana buƙatar kuma sai an bincika sabanin abinda muka ji abin mamaki shi malamin bushra yana faɗa cewa wai da abin da ke da alaƙa da manzala to baya buƙatar sai an yi tahqiqi baya buƙatar sai an bincika niyyar mutane wannan ya daga cikin abin da zaka yi mamakin sa ilimi babu wani malami da ya ci fara faɗa wannan magana cewa wato zagi ba zagi da ba ƙarara ba to ba za a bincika ba ko da abin ya shafi manzo Allah saboda wannan wani lokaci in ka ce za ka yi haka to mafasid za su ginu a kan wannan da'awar tashi mafasid masu yawa ta yadda za a wakala al'amura da hukunci zuwa ga awaqif na mutane emotions na mutane da kuma subjective interpretations kowa yanzu duk abin da aka yi shi a fahimta sani zagi ko da ba a fahimta sauran mutane ba da ko sauran shi wanda ya yi magana a ta'rifatu shakhsiyya kawai shi kaza shi ne zagin to kaga wannan in kai haka to za ka ce a zo a yi cibar ka kai kuma kamar wanda kasan nan ana samu wanda yanzu mutum ka zo ka ce za a ramu ne a je a kai ziyara sai ya ce ka zagi manzon Allah ka ka fita kuma ya halatta ma a kashe ka kan kuma kamar magana cewa ba wato da kangare zuwa ga kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani zace ka kafirta kamar wani gaban hadisi in ka kawo hadisin yayin manzon Allah wani ce ka kafirta to kaga yanzu aka ce za a yi wannan kaga duk ka ba da dan zamu zama halakakku za in muka bi maganar shi ne bushira duk ta irin wannan ne a tarihi musulunci an taba samu Ibn Hibban al-Busti ya yi wani magana bi ashin damo ya magana cewa annabuwa ilmin wa amal to kaga akan mazhabin Ibn Bushira tunda yayi magana annabuwa ilmin wa amal wannan ne kada kama su a kashe su a yanka su za a kafuta su da kawai a tuhuma da kuma wato wata yaso wani sosuwar zuciya wasu yan gari yan Kano sun ji kawai ba su ji daɗi ba kawai to shikenan sai a kafuta a kashe bata da ayi bincika ba to kaga ba kuwa wanda saboda wannan ilimi ba za ka taɓa samun wanda ya faɗa ba saboda kamar yadda na ce shi wannan abin da ake tuhumar shi ba sarihi ba ne in kuma sarihi ne to faɗe mana shi faɗa ba sarihi ba ne sai ka kinaya ce in idan ya tabbata ana san dai a ce zagi ne to sai da zama kinaya ko sulhul adabi ko kuma ba wasu sulhul adabi ba to shi kuma ke wato asabul kinai kinayan da ake daukan mutum alhaki a kansa a gudanar masa da hukunce na wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake komawa zuwa ga shakhsiyyar manzon Allah kai tsaye ba wai ta hanyar luzum ba saboda cutar da manzon Allah ba shi da wani iyaka inda ta hanyar luzum ne ba shi da iyaka duk wanda ya yaki sunnar sai kaga cutar da manzon Allah duk wanda ya zagi sahabban sai cutar da manzon Allah duk wanda ya zagi matayan sai cutar da manzon Allah duk wanda ya kawo bid'a a cikin addini ya cutar da manzon Allah duka wannan a cutar da manzon Allah ne bil luzum to amma wala yalzam minhu mubasharatu izaihi sallallahu alaihi wasallam aw izai shakhsihi misali da mutum zai ce a hakkin Aisha ya wacce take mai neman maza to kaga wannan za a kama shi da alhakin mummunan magana da yayi akan ummuna Aisha balle za a kama shi ma akan ma kafirci da yayi ma'ayi da ubangiji saukar da yake nuna wato bara'anta daga abinda yake zarginta da shi amma kaga a nan ba kama shi za a ce ya ci mutuncin manzon Allah ba sai da ce ya ci mutuncin matan manzon Allah duk da girman wannan magana duk da kasancin wannan maganan kai tsaye manzon Allah zai cutu da wannan maganan da yayi zai cutu da mutuncin zai cuta manzon Allah a mutuncinsa da kuma wato shi kansa jikinsa to amma kaga hukuncin da za a yi hukunci ne wanda ya sha bamban ba cewa za a yi yanzu ya ta manzon Allah ba sabanin wanda ya zai ce ya zo ya kalli manzon Allah sai ya ce wato kamar ya mijin wacce take da ɗabi'a ta banza a waje to kaga yanzu wannan kai tsaye a cikin manzon Allah ya ce kawai ya zaujal baghi misali wannan kaga cikin manzon Allah ne kai tsaye a shakhsiyarsa kuma wannan saye ne da yake nuni zuwa ga cewa wanda yake tuhuma ba ya da kyakkyawan hali ba ya da kamalallin hali ba ya da mutunci to wannan kaga ka'ida ce muhimmiya gaskiya wajen bambance tsakanin cutar da shakhsiya na manzon Allah kai tsaye fasitalitin manzon Allah kai tsaye jikinsa kai tsaye da kuma cutarwan zai kai zuwa ga manzon Allah ne ta ba ta kai tsaye ba indirectly ta hanyar luzum su wannan kaga abu ne da ya kamata wato a rika bambancewa saboda haka idan mutum ya ce zai rika bin wato san zuciya baya duba maganganun da malamai suka faɗa da yadda suke raba bayanai sai dai ya rika zuwa yana ɗaukan kunce-kuncen gudarunsu zai yi ɓanna da yawa kaga ta kowace fuska guda biyu sawa'un misali mace ya kai tsaye ya fuskantar da zagin sa zuwa ga Aisha ne wannan kaga ba zaka lokaci wai zagin mutalla yi ba duk da shi hukuncin yi ba Aisha da kuma mata fada mata kaza fada mata kaza shi ma hulifin sa na nan amma ba kuma za a saukar da shi masauki na wanda ya zagi manzo Allah ba duk da kuma kaga wannan shitarwan zuwa ga manzo Allah zai tike zuwa ga manzo Allah dole inda ya wanda yake zaune da manzo take zaune da manzo Allah kuma ka zage ta kaga dole zaka zage wani abokin zaman ta sabani yanzu misali da zai kalle shi sai nuna shi ce ya mijin wacce take ba ta da hali to kaga yanzu wannan ai kaga zaki misali ai kai tsaye tunda wannan zai koma ga shakhsiyarsa zai koma ga wato mutuncinsa da sauransu almuhim dai abin da nake so in yawa a fahimta shi zagi wanda yake na saye ba a zuwa haka a shiga a yi mutum hukunci sai an yi taƙiƙi an tabbatar sharɗai sun cika shuruɗul mu'akhadha sun cika kuma mawani'u shubha sun kau saboda kamar yadda aka sani duk abin da yake sunan haddi ne to al hudud tudra'u bi adna shubhatin sadiqa duk wani abin da yake shubha ce ta shubha ce wacce take da ta gaskiya to tana tunkuɗe tsaye da wato haddi in aka lura aga akwai mistah akwai hassan bin thabit akwai da sauransu wanda suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fitar da iyalan abubakar lokacin da suka dinga kutsawa suna hira akan lamarin aisha da wani ƙarin hiran da ba shi da amfani a lokacin amma ta da kawai bai kashe su ba saboda su ba su yi nufin su fitar da zatin manzo Allah kai tsaye ba duk da wannan abin da suka yi in aka yi akhdan bil luzum ai dole zai kai fitar zai kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a bi kamar yadda su aljahala jahalatul ra'a a zamaninmu suke cewa da an yi abace an zagi manzo Allah ko da wato ba ma abin kai tsaye ne ba to ka ga da su ma sai aka wasu sai an kashe su amma ka ga ba wanda yake zai kashe sasan bin tabi sai dai daga su mistah sai da iyaka dai a ce a musu gura na kazafi da sauransu saboda sun shiga abin da bai dace su shiga ba a duk da kuma wannan amdalin qadin zai kai zuwa ga manzo Allah amma su ba su fa'inahum ma qasadu shakhsahu sallallahu alaihi wasallam ba wai jikin manzo Allah shi kansa suka nufata da cutarwa ba so akwai aka wata alƙawarin mace irin wannan abu da dan saboda haka idan shi maganan malam tayyib bai kunshi wani wato zagi ba karara kuma shi ma zagi na kinaya an bincika kuma ya ce shi ba kai ke nufi ba tunda muka ce shi zagi na kinaya dole sai an zo an bincika ba ka ji dama la yu'akhadh في السد الكنائي فلا يؤاخذ فيه المرء قبل التحقيق والتأكد من استيفاء شروط المؤاخذة وانتفاء موانع الشبهة سودول سيأم من شكاته إلى المسادي في السد الكنائي أكيد الجنسة تأكدوا يعني كما كتبت الشيء وشبه نفس الكنائي وانا شيء السد الكنائي شيء ما يحتمل سبب ويحتمل غيره فيرجعوا إلى النية أو عرف المتكلم في بعض الأوقات إن خيف عدم إخلاصه سالي ذا أكوما شيء أكوما نية سا كو أكوما عرف شيء ما جنا ده ينا يوم ذي هرنسا سبب لك وأن شيء أبن ديك الشريعة أبن ديك ما تأي كما وأن كما كشيء سواء شورا تام تأي ta kira shi ta zaunar da shi ta ce ya yi bayani ya zo ya yi bayani ishe shi ga abin da yake nufi kuma da muƙaddara ma mu ce maganarsa a tabbas bayan an bincika an same ta akwai wato tawaya a wajen wasu daga cikin mutane ba wasu ba duka ba to kaga annan shi ma ba za a yi mishi hukunci da wani urufi na wasu tsarin mutane ba alhali maganan tasa tana da fuska a wajen wasu daga cikin mutane, saboda watakila ya zama ya tasirin cuta maganan yaran waɗanda su kuma suna ganin wannan abin ba zagi ne ba, musamman kamar da aka sani yare yana cikurkuɗewa na zaure tsakanin yaren Kano da yaren Zamfara da yaren Sokoto da yaren Zagizayi da sauransu. Ko mu ma yanzu anan za ka ga lafazin guntu yakan sha bamban tsakanin waje zuwa waje, lafazin ƙarami yakan sha bamban tsakanin waje zuwa waje, lafazin a ce kamar gindin itaciya, gindin bishiya da sauransu yakan sha bamban tsakanin waje zuwa waje, da dai ire-iren waɗannan lafuza wanda suke sukan saba tsakanin waje zuwa waje. Sannan kuma wato ana samu duk waɗannan yarurruka suna shiga cikin wa'azzukan masu wa'azi, ya riga ina katin zauren shi a wajen malamai ne in Sokoto da koyon Zamfara ya yi, koyon Zagizagi ya yi, ko mutanen Kano ya yi, kana kan labuda za a samu wasu daga cikin kalmomin da zai dinga amfani da su, ko da su inda yake rayuwa daga baya da saba ba, to amma irin wannan yaren da cika amfani da su don yaren da aka yi mishi fasala kenan. Kana ka duk wanda ya yi cewa wato wai urfin Kano kawai shi za a amfani da shi, a duba a gani wannan maganan wata yi ɗan Kano daɗi kuma ta musu daɗi ba, alhali wannan maganan a ragowar Hausawa ba zagi ne ba, wanda ya ce zai faɗi wannan maganan to faqad balla an dalil wal bazil dima'a, zai zama ya lambata ce kuma wannan inda ma wato an sallama cewa wannan ibarar tashi ta kanta a ciki a karan kanta wannan ibarar tashi akwai musguna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya haka ma zai zama ba alhali kamar da na faɗa a mukaddima ta baya cewa waɗannan mutane da suka je suka kai ƙarar wannan bawan Allah, babu wanda wai abinda ya sanya ya je kai wannan ƙarar saboda wai hankalin shi ne ya tashi saboda wannan maganar da ya ce, wanda ke nuna maka cewa wannan maganar ba ta da hankalin kowa ba, illa dai abokan husuman wannan bawan Allah ne suka je suka wato balbala su, suka balbale su, suka ziga su, suka caja su, suka je suka ziga su, suka je suka yi wannan ƙara, saboda inda ita wannan maganar ce ta sanya hankalin su ya tashi suka kai wannan ƙara. To yaya za a yi irin wannan tashi hankalin ba gan shi kuma a lokacin da wani daga cikinsu da suna Karmawi ya irin wannan maganar ba, saboda kaga abin yanzu kawai ya kuma zuwa ga wato ɓangaren ci ne da ƙoƙarin asabiya da ƙoƙarin wato kawai kana da husuma da rigima da wani bawan Allah wanda ake ganin a gidan sai an ga bayan shi. Saboda haka wannan tahqiqi kamar da ƴan uwa za su watakila sun saurari me abinda muka faɗa da kunnin basira, kaga dai bai shiga cikin asabul sarif ba, a cikin asabul kina'i shi kuma ba a yin hukunci sai an ji an tabbatar da niyyar mai magana cewa ga abinda yake nufi, lallai an yi bincika an tabbatar. To shi kuma an bincika an tabbatar cewa shi baya yana nufin ya ci zarafin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka to yanzu kuma menene ya rage kina, menene ya rage ɗaya daga cikin mai magana da yawunsu ya ce wai wannan ai maganar tasa ta zama cin zarafin manzon Allah ne saboda tashbihi ya kamanta shi da dabbobi da arna, duk da wannan wallahi abin zai ba ka mamaki don yana daga cikin mafi abin dariya da mutum zai faɗi shi a farfajen ilimi, saboda shi tashbihi a larabci, wanda kuma larabci kamar yadda aka sani kusan yaren Hausa yana ya tasiri da larabci sosan gaske, tashbihi ko ne zama mursali in an zuwa jami'u a tsarafi ko ya zama balik ta yadda za a share a dace da wajen shafinsa, mutum ce Zaidu laifin Zaidu zaki ne, ko a zai ce akwai tashbihi tamfili, misali tashbihi hali bil hali da sauransu, da sauransu da malami suke faɗan na tashbihi. To saboda Allah yanzu wannan maganar tashi a wani babu ya faru a cikin babu kana tashbihi da aka sani. Shi wannan mai magana da yake cewa ai tashbihi akai, to wani babu ne ai aka wata da sai bayani, sai kuku bayani tunda an ce tashbihi ne wannan babu Allah ya sai yazo ya bayani din tashbihi ne. To saboda yanzu idan mutum ya ce ni ban ga uwa kamar Hindu ba, saboda ita ko yaushe tana shayar da ɗanta, sai wani ya ce to ai wannan baya daga cikin abin da Hindu take banta da wannan ɗabi'a, saboda kwatankwacin irin wannan rahamar ma ana samun shi a waɗanda ma suke wato cikin dauji da ko ƙauyen ƙayo wanda suka saba ma ba su da laushin mu'amala. To wannan in mutum ya faɗa babu wanda zai zo a duk yanda magana duk yanda ya zama wato shi ba duk yanda ya zama shi ba didi ne, misali ya zai fahimci cewa a nan waje baya ce mai Hindu cewa ita mutum ya hana ta da wato dabbobi ko a haɗa shi da wasu mutane wanda suke ƙauyawa. Bari ku ce misalin da na kawo, mutum ne ya ce ni ban taɓa ganin uwa mai rahama irin Hindu ba, ita ko yaushe na ga ka sani tana shayar da ɗanta, sai wani ya zo ya bashi amsa yake cewa kai ai ni ba na ganin wannan yana daga cikin baya daga cikin abubuwa da har za a danga wani koɗawa akan wato rahamar ta, saboda irin wannan rahama ce ta ɗabi'a da ake samun shi a waɗanda suke wato masu kaushin mu'amala ne ba. To wannan mutum bai kamata kawai ya fahimci cewa anan wai su ake a zagi Hindu ba, kawai ana zargin wanda yake tsammanin cewa wannan yawan shayar da ɗaɗin da take yi wannan rahama ce. Shi kuma sai ya zo da ablaqul amthila, misalin da ya fi wannan nuna kore wannan abin. To ba na tsammanin ya da wahala mutum ya fahimci wannan misalin. To amma abin da zai baka mamaki shine shi wannan bawan Allah ya zo ya yi bayani ya ƙara bayani ko a dawo da sha'ani baya. Sun yi maganar cewa wato ai wajhu nakara shi a maganar shi ma lawan shi ne ya zo da lafazin ma ɗin nan, ai ko dabbobi ma ai ko ƙarna ma suka ce wai sai ya ce wai a wajen Hausawa wannan kalma ce ta tashbihi. To wannan magana ma dai abin zai baka mamaki ya baka dariya, wato musamman in ka lura da mai yin ta mutum ne da aka san shi a farfajiyar ilimi, aka san duk rayuwarsa abinda ke shi ne ilimi da kuma shiga cikin lamarin ilimi. Saboda lafazin ma a larabci har ma da Hausa ana amfani da ita ne da abin za'ida littakit ƙari ne, lafazin ma ƙari ne saboda ƙarfafa wazance, kamar ima da ta zo bayan idha a Hausa ma wacce ta zo bayan idan, in a larabci ne misali kafaran Allah ta'ala idha ma atawka li tahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayyuhum tafidu min ad-dami hadha an la ajidu ma yunfiqun idha ma, wannan kaga ma din nan wannan ƙari ce. Hausa akan zo da idan ka gan shi ka kira shi, kace idan ma ka gan shi ka kira shi, wannan ma din ƙari ce dan ƙarfafa zance, idan ya zo ya shigo, idan ya zo ma ya shigo, wannan ƙari ne dan ƙarfafa zance a Hausan ba. A Hausa kuma ana iya amfani da lafazin ma dan ma'anan kuma, kamar yadda shi malamin yake cewa arna ma dabbobi ma, yana maganar arna kuma dabbobi kuma, wanda aka kamar ma'anan aiban a yare da narci to kaga anan duka ibarorin sa ibarar ma dan ko dai tana kai kawo ne zuwa ga ma'ana biyu ma'anan farko shine su zama ƙari ya zama arna ma dabbobi ma to wannan ma duk ƙari ne za'ida dan kai kwa koyuwa wajen kore abin da kisan ya kore kuma idan ta da ma'anan aiban kuma ma saboda kamar shi wanda yayin wannan magana yake cewa ma din wai tashbihi ne a Hausa kamar ya je kamar hankalinsa ya samu intiqalul dhihni ne intiqalul dhihni ya samu wato hankalinsa ya je can wajen kamar lafazan kamar ina jin kamar abinda hankalinsa ya tafi nan ne saboda haka dai abinda yake magana na adalci ga duk wani mai adalci dole ya da cewa shi ma Allah abin da ake zargin sa da shi na cewa wai kai tsaye ya zagi ba da sallallahu alaihi wasallam wannan magana ne na ƙarya da ake zan a jefa mishi abin da shi bai jefa ma kanshi ba kuma wato kokarin mutum ne ya je tsoroci laifi da kansa sai kuma yake nema ya jefi wanda bai ji ba bai gani ba wanda irin wannan kuma musamman hakim manzo Allah mutum ya amai da shi ya zama ana wasa da labarin hakkin manzo Allah to irin wanda ya kamata a kama shi a mishi ladabi a mishi tsawa a dake shi a mishi duk wasu nau'uka na ladabba har sai ya hannu daga ada udwaninsa to wannan ba karamin udwani ba ne ka dinga jifan mutum da cewa baya san manzo Allah ko yana zage shi bayan laifin kai ne ka je kai na karafi ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata wato yan uwa masu basira su fahimta shi sa kamar da na faɗa ni a lafazin wallan ni ban san wani abin da yake nuna kutumuwar ladabi ba wallahi ban sani ba har yanzu na ji na ƙara ji kuma ban fahimci wannan abin da wasu daga ciki suke ba faɗa maganar da ya dama zan yi na babu shi ga shi kamar mun ƙarshe mun kakkawo abin da ana ake iya samun zagin wanda ba shi duk ba zagin a ciki to kuma ba ka zuwa haka ka zo ka kai mutane hukunci kawai da kai tunanin ka kai kadai dole ka koma zuwa ga addini abinda addini ya kawo abu zai shari'a da shi za ka yi amfani da shi Allah ta'ala ya kyauta to ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu saurara nan insha Allah ta'ala abinda makanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya fi mana insha Allah abinda ya rage mana bayi da yawa za mu tattauna maganan suhul adabi da suhul ibara da ikhlafu al-aulada wasu ke ta dandana shi kuma a kansa shi ma mu ji menene abinda maganganun malamai zai wato maganganun malamai da magana ta ilimi za ta hukunta insha Allah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh